نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Muhajirun domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma sati da ya gabata mun kai ga karshen suratu Mudaththir yau kuma insha Allah tabaaraka wataala zamu tashi farkon suratul Qiyama muna roƙon Allah tabaaraka wataala ya datar da mu yau muna no ne gota yau 26 ga watan al-Muharram shekara ta 20 ga watan Muharram shekara ta 1446 hijriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam 26 kuma ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu bismillah
a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim la uqsimu bi yawmil qiyaamah wa la uqsimu bin nafsil lawwaamah أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتي لا أقسم بيوم القيامة الله تبارك وتعالى يتي إنا رنزوا دين القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يوكم تي إنا رنزوا دري واتتكي ميوان زرقي لا تنتكينا ملمسكي تيوى سلاج معنى زائدة wacce take ba al'akari da ita wajen fassara ma'anar la uqsimu ina rantsuwa la uqsimu idan zaka yi amfani da lamu din a matsayin harafin nafi zaka ce banna rantsuwa da yinin alkiyama wanda ayar tana nufin ina rantsuwa da yinin alkiyama ne ba wai banna rantsuwa da yinin alkiyama ba a lamu din ita banda ita wajen fadar ma'anar aya la uqsimu bi yawmil qiyama Allah tabaaraka wa ta'ala ce ina rantsuwa da yinin alqiyama wala uqsimu bin nafsil lawama wasu daga cikin tabi'ai suke cewa lamun din aya ta biyu ita tana nan amma dai jumhur na malaman tafsiri har daga cikin tabi'ai din sun ce ita ma sila ce ta aya ta biyu din ma'ana waɗansu kenan a gurin su sun fahimci ayoyin guda biyu cewar banna ina rantsuwa da yinin alkiyama ba kuma na rantsuwa da rai wacce take mai yawan zargi to amma da yawa daga ciki sun ce abinda ayoyin guda biyu suke nufi shine ina rantsuwa da yinin alkiyama ina rantsuwa da rai wacce take allawama abaz zargi ko mai yawan zargi wace rai ce mai yawan zargi da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce na rantsuwa da ita wasu suka ce ana nufin wato ran mumini ita ce nafsul lawama ma'ana idan yake kyakkyawan aiki sai ya zargi kansa domin babu wani mutum face gobe alkiyama ya zargi kansa ko mutumin kwarai ko mutumin banza saboda ka sai suka ce wannan nafsul lawama ana nufin wato rayuka na muminai su ne gobe alkiyama za su zargi kawunansu idan suka ga tarin ladansu su ce ina ma sun yi kyakkyawa ya fa haka yawa. To ita ce rai mai yawan zargin kanta, ita ce rai ta mumini. Kuma idan ta ga laifinta sai ta zargi kanta me yasa ta aikata mummuna din, suka ce wannan ita ce nafsul lawama. Wasu kuma suka ce annafsul lawama wato ana nufin rayuka na ainihin wato kafirai, su ne ainihin nafsul lawama wanda su a koda yaushe a cikin zargin kansu suke gobe alkiyama. Gobe alkiyama idan aka halarta da wanda yake ba musulmi ba kafiri, laifukansa da asarar da yayi gaba ɗaya ta rayuwarsa tunda ba Allah ta'ala ya bautatawa ba, sai ya zargi kansa me yasa kansa ta bashi damar ya aikata wannan. Dama Allah ta'ala ya ce wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu, ko da yaushe ran ɗan adam tana umartarsa ne da mummuna. Zuciya da tunani na ɗan adam ko da yaushe yana umartarsa ne da yayi mummuna. Kuma ko da yaushe bawa yayin kure wajen yin kyakkyawan aiki sai ransa ya bashi cewar wannan abun akwai wahala, yanzu lokacin sanyi ne, lokacin jin daɗin bacci ne, ya za a aikata shi ka tafi zuwa ga sallar asuba. To ita wannan ran da take hana mutum, take hana mai ita aiwatar da alkhairi ita ce nafsul lawama, in ji da yawa daga cikin magabata. Sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ay hasabul insanu allan najma izama, shin shi dan adam al insanu dan adam yana tsammanin yana zatan allan najma izamahu, cewa ba za mu tara kashin sa bane, ma'ana ba za mu rayar da shi ba kenan. Sai Allah ta'ala ya ce bala haka ne, lallai za mu tara kasusuwan sa mu tayar da shi. Qadirina, mu din masu iko ne, ala an nusawwiya bananahu, mu daidaita kasusuwansa, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai wanda ake ce da shi adiyin nan wato kafiri ne. Lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai kai kana raye cewar idan an mutu za a tashi mutane, domin su ma waɗanda suke kafirai din sun yarda cewa za a mutu, sai dai su abinda suke cewa yanayi ne zai kashe su, ba wai Allahu tabaraka wa ta'ala ba. Haka suke cewa in hiya illa hayatuna duniya, ba komai bane face rayuwar duniya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, idan kaga mun rayu, idan kaga mun mutu, to ba komai bane ya karbi ranmu muka mutu ba, sai dai zamani necha ce kawai ta canza, muka bar wannan duniyar muka koma wata duniyar. Wannan shine ideologies, cewa kawai yanayi ne sai mutum ya bar wannan duniyar ya koma wata duniyar, amma babu wani Allahu tabaraka wa ta'ala ya kashe mutum ko ya karbi rayuwar mutum. Sai yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana cewa wai in an mutu za a tayar da mutane, yaya za a yi a tayar da mutum bayan ya riga ya mutu? Sai Allah ta'ala ya ce ay hasabul insan, shi mutum wato kafiri yana zatan cewa allan najma izamahu, yana zatan cewa ba za mu iya tattara kasusuwansa ba. Cewa tattara kasusuwa ana nufin rayar da shi, domin an tattara kasusuwan karshen al'amarin shine me za a dawo masa da gangar jikinsa a tayar da shi. Allah ta'ala sai ya ce bala, lallai wato haka ne abin da ya faɗa din, shi kuma ba haka bane. Wato idan aka ce bala a larabci ana nufin amsawa ga abin da za a faɗa a gaba tare da mai inkari ga abin da aka faɗa a baya. Bala ma'ana shi zatansa din ba haka bane, kuma abin da za a faɗa yanzu shine yake akwai, shine haka, shine me qadirina ala an nusawwiya banana, ma'ana shi abin da yake zatan cewa allan najma izamahu, ba za mu iya hada kasusuwansa ba. To Allah ta'ala ya ce bala, abin da ya faɗa ba haka bane, menene yake akwai? Qadirina ala an nusawwiya banana, za mu muna da ikon mu hada kasusuwansa. Na fata an gane. A larabci akwai kalmar bala, akwai kalmar na'am, akwai kalmar ajal, duka waɗannan ana amsa tambaya da su mutun ya tambaye ka abu kace na'am mutun ya tambaye ka abu kace bala mutun ya tambaye ka abu kace ajal to amma kowanne akwai irin amsar da ake amsawa da ita a wannan wato istifham din da Allah ta'ala ya ce ai hasabul insanu allan najma'a lan din nan harfun nafayi ne tana kore zance ne to idan mutun ya tambaye ka abu a cikin sigar tambayar sa akwai harafin da yake nuna wato yake kore magana sai ka amsa masa da me bala Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce alaysa Allahu bihakimil hakimin shin ashe ba Allah ta'ala bane mahukuncin masu hukunci kaga laysa harafi ne na kore magana to shine wasu ke cewa sai ka ce bala wa nahnu ala zalika min shahidin amma bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai inda tambayar ka aka yi ka amsa bala zaka amsa ba zaka ce na'am ba kaidar larabci kenan idan aka tambaye ka abu duk qur'ani idan ka duba duk inda aka ce bala to zaka ga abin da yazo a baya akwai harafi na kore magana na kore zance idan mutun yace da kai afala nadhhab ma'an shin ba za mu tafi tare ba ba za ka ce na'am ba sai dai ka ce mai bala tunda ya kawo ladin fala na fata an gane amma in yazo yace hal tazhab ma'ana za ka tafi tare da mu ba tare da kawo harafin da yake goge a yake nuna mai korewa ba sai ka ce na'am ajal kuma idan mutun ya kawo maka labari yana nufin tambaya sai ka ce ajal to sai ja'a Musa mutaakhiran babu maganar hal ba maganar korewa ja'a Musa mutaakhiran Musa ya zo a makare sai ka ce ajal ina fata an gane to saboda Allahu tabaaraka wa ta'ala yace ai hasabul insanu allana jama'a izamahu shi mutun dan adam kafiri yana zaton cewar ba za mu iya tattara kasusuwansa bane sai Allah ta'ala yace bala abin da yake zato din ba haka bane qadirina ala an nusawwi bananahu mu masu iko ne a bisa mu tattara wato mu tattara kasusuwansa Allah tabaaraka wa ta'ala yace qala man yuhyil izama wa hiya ar-ramim sai yace qul yuhyil ladhi ansha'aha awwala marra Allah tabaaraka wa ta'ala yace wanda ya halicci kasusuwa din karan fari shi yake da ikon gobe alkiyama ya sake rayar da su shi wannan kafiri ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana rayawa cewa yana gaya mutane cewa Allah ta'ala zai tashi mutane gobe alkiyama a matsayin me inkari domin ba wai ya tambaye shi bane a matsayin bari ya sami ilimi ba a'a shi yana gaya masa haka ne a matsayin me yana inkarin yana ga Allah ta'ala ba zai yi haka ba domin inda tambaya ce dan ya samu tabbashi ko ya samu ƙarin ilimi ko ya samu ƙarin yaqini wannan ba abin zargi bane ina fata an gane ɗaya daga cikin annabawan Allah wasu malaman tafsiri sun ce annabi Uzairu alaihi salam ya zo ya ga wata alƙarya wani ƙauye ya rushe sai ya ce yaya za a yi Allah ta'ala ya rayar da wannan kaga shi ba musawa yake ba tunda shi annabin Allah ne ba kaga wato ƙarshen imani ne ma Allah ta'ala ya ce aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala sai ya ce me anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautih yaya Allah ta'ala zai rayar da wannan shi ba wai a matsayin rashin imani bane yasa yayi wannan tambayar a'a sai Allah ta'ala ya ce da shi awalam tu'min shin kai ba ka riga ka yi imani bane bala sai ya ce eh ni na riga na imani walakin liyutuma inna qalbi zuciyata nake so ta ƙara nutsuwa so nake na ƙara samun tabbashi na imani sai Allah ta'ala ya ce da shi ka samu nau'ikan tsuntsaye guda hudu fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ka samu tsuntsaye kala daban-daban da kaji da zabi da kaza kala hudu dai kowanne ka kalle shi da kyau sa'annan ka yayyanka su ka kirba naman su da fatar da gashin da komai da komai ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا كaje ka rarraba su akan duwatsu Allah ta'ala yace sa'annan ka koma gefe ka ce da tsuntsayen su taso zaka ga ya atunaka sa'aya Allah ta'ala yace za su zo maka da gaggawa zaka ga wancan gashin ya tafi can kan wancan dutsen wancan naman ya tafi can sun haɗu fa Allahu tabaraka wataala shine wanda yake da iko akan komai subhanahu wataala to shi wannan Ali din ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a matsayin sa na wanda bai imani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na cewa Allahu tabaraka wataala zai rayar da matattu ba sai Allahu tabaraka wataala yace ba ma wannan ba na wato ganin cewar banmu da ikon mu rayar da matattu abu banmu da ikon an nusawiya bananahu mu jera ainihin wato kasusuwansa ba ma ainihin banan ana nufin yatsu na hannu afwan kasusuwa na hannu haka na yatsun hannu ko na yatsun kafa duka kowane ana ce da shi banan kasusuwan yatsun kafa da kuma kasusuwan yatsun hannu duka ana ce da su ne banan saboda kankantarsu wasu daga cikin malaman lugha suke cewa daga cikin kalmomi wanda suke dakhil a cikin yaren turanci ma akwai kalmar banana ta turanci banana ta ayaba din nan suke cewa ita ma wato dakhila ce kamar inda a larabci akwai mu'arrab akwai kalmomi wanda suke ainihin su ba larabci bane aka shigo da su to su ma a turanci akwai kalmomin da suke mai ba turanci bane shiga ake da su an ɗebo ne daga cikin wasu yarukan suka ce kamar banana domin asalan kalmar banana an kwaikwayo ta ne daga ainihin kalmar larabci ko daga gurin larabawa domin idan mutum ya miƙi yatsunsa za a ga yayi kamanceceniya da yanda ayaba take to daga wannan suka saci kalmar ko suka ari kalmar suka shigar da ita cikin yaren wato ainihin turanci ya zanto banana shine Allah ta'ala ya ce bala qadirina ala an nusawwi banana muna da ikon mu daidaita yatsayen hannunsa wato kasusuwan yatsun hannunsa da kuma kasusuwan yatsun kafafunsa to malamai suke cewa ainihin banan ana nufin waɗannan kasusuwan amma ana nufin rayar da shi gabaki ɗayansa ne gaba ɗaya Allah ta'ala yana da iko sai Allah ta'ala ya ce tunda yake wannan wato da yake wannan shakku ɗin sai ya ce ba ma kawai wannan fa yake nufi ba shi kafiri ɗin bal yuridul insanu li yufjira amamahu a shi ɗan adam ɗin yana nufin ne li yufjira amamahu yana so ne ya yi fadilci a gabansa a gaban wa a gaban Allahu tabaraka wa ta'ala ko a gabansa a rayuwarsa ta gaba shi ɗan adam yana so ne li yafjura amamahu ya yi wato ainihin fadilci a gabansa mana a rayuwarsa ta gaba yana so ne ya ci gaba da saban Allah shi yasa yake cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai rayar da shi ba bal yuridul insan sai Allah ta'ala ce ba ma haka ba wancan abin ma da ya faɗa na shakkar ba za a iya tayar da shi ba shi yana nufin ne li yafjura amamahu domin ya yi fajirci wato nan gaba ko ya ci gaba da fajirci ya ci gaba da wato laifuffuka da saban Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce yas'alu ayyana yawmul qiyama daga cikin fajircin kenan yana ma tambaya cewa yaushe ne ma za a tashi alkiyama shi ma wannan yas'alu ayyana yawmul qiyama yana tambayar yaushe ne tashin alkiyama tambaya ce ta inkari ba tambaya ta me ta neman ilimi ko ta neman ƙarin yaqini ba domin mala'ika jibril ya tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da shi me mata as-sa'a yace mata as-sa'a yaushe za ta tashi alkiyama kaga shi mala'ika jibril bai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya a matsayin me inkari ba a matsayin ilmantar da sahabbai da kuma yaqini sake imani akan imanin da yake da shi ina fata an gane kenan tambaya akwai ta inkari akwai kuma tambaya ta me ta gaske domin sake ne wato ƙarin imani akan imani yas'alu ayyana yawmul qiyama yana tambayar yaushe ne ma yinin alkiyama ma yaushe za ta tashi alkiyama ma'ana abin da yake nufi da wannan shine ba ma za a tashi alkiyama ba to yaushe ne ma magana tashin alkiyama kamar misali a ce ne mutum zai tafi bauchi sai ya arewa cito yaushe za ka je bauchin nan ne kaga babu rana ai ba zai je ba mutukar dai arewa daga nan ninge kai arewa ai ba za ka je ba kam sai an sai dai in kai kwana duk inda kai sai dai in kai kwana in dai baka yi kwana baka saka je ba yaushe za ka je mu shine kai da kai arewa kaga tambaya ce ta me ta inkari cewa ba fa za ka taba zuwa ba to so da ka shi dan adam kafiri yana tambayar cewa yaushe ne ma za a tashi alkiyama yana ganin babu tashin alkiyama yana daga cikin rukunai na imani shine me bawa yayi imani da yinin alkiyama ya yarda tabbas za a tashi alkiyama kowa kuma za a sakanya masa gurgurdan ayyukan da yayi kowa kuma za a bashi littafin sa a hannun sa a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kaga wannan littafin littafin ka ne karanta kai da kanka ya isa ka yanke wa kanka da kanka hukunci to wannan gobe alkiyama kenan duk mumini duk musulmi yayi imani da cewa akwai yinin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace fa idza baraqa al-basar idan wato idanu suka karkafe wasu daga cikin malamai suna karantawa daga cikin qur'an fa idza baraqa al-basar kamar su imam warsh qura'ul madina da haka suke karantawa fa idza baraqa al-bara tare da yuwara'un din wato fataha wasu kuma suna karantawa fa idza barika al-basar tare da yuwara'un din kisra wasu na cewa daga cikin malaman tafsiri idan ka karanta fa idza barika al-basar to abinda yake abinda ayar take nufi shine idan idanu bima'ana fa idza fazi'a al-basar idan idanu suka tsorata aka tashi al-kiyama ido yaga abin da bai taba gani ba yaga taran da bai taba gani ba a duniya domin babu taran da yake yinin al-kiyama yaga yanayin da bai taba gani ba babu wata bishiya a filin babu wata rumfa a filin babu wani gini a filin kaga baka taba ganin irin wannan ba ce babu dutse mai tudu babu inda yake wato ya fi wani guri tudu babu wannan kaga a duniya duk yanda fili ya kai zaka ga can wani gurin yayi tudu wani gurin yayi gangara ko kaga ga bishiya ko ga wata rumfa ko ga wani gini to idan ka tashi alkiyama dan adam zai ga abin da bai taba gani ba to sai idan sa ya gane masa abin da zai firgita shine fa'iza barikal basar wato idan idanu ta tsorata ta ga abin da zai tsoratar da ita zai firgitar da ita ko baraq al-basar shine idan idanu suka kakkafe mana idan mutun ya mutu kenan zai ga abin da bai taba gani ba domin duk wannan mutuwa ta riske shi zai fara ganin abin da bai saba gani ba a wannan rayuwar duniyar daga ran da zaka mutu ko lokacin da zaka mutu zaka fara ganin abin da baka taba gani ba tunda aka haife ka lokacin da dan adam zai mutu zai ga mala'ikan mutuwa ba kuma shi kadai ba zai ganshi tare da komiti na daukar rai mala'ikan mutuwa shi kadai yake iya zaren rai amma yana da ɗan rakiya haka hadisi a cikin sunan nisa'i ya tabbatar idan bawa zai mutu sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko da komiti na mala'iku masu ɗaukar rai din amma guda ɗaya ne shine malakul maut shine yake iya zaren rai yana zara annabi sallallahu alaihi wasallam yace musa fatankwacin iftawar ido ba zai wuce haka ba za su karba daga hannun mala'ikan mutuwa din yana zarowa rai din za su karbi ran idan mumini ne su sanya ta a cikin wani kyalle za su zo da wani tawul mai sanyi mai kamshi mai tafshi fari sal daga cikin aljanna yake yana nan a aji a wato an a ajiye wato ainihin irin wa'annan tawuls din wannan na daukar rayukan mumine ne duk wani mutumin kwarai akwai tawul din sai nan a gidan aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ka sana mu yana nan za a ce mala'ika ya dauko su taho da shi ku dauko ran wane yana da kamshi da anashin wato hanud na anashin aljanna turare ne mai kamshi irin na gidan aljanna idan ya zo sai mala'ikan ya ce da rai din ya ce da ita ya ayyuhatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ke wannan rai wacce take nutsatsiya wato wacce ta bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardajiya a bar yardewa sai ya dauko ran yana daukowa ɗaya daga cikin mala'ikun kuma ya shimfida kyallan yana jira yana zarowa zai karba ya saka a ciki a rufe ran da wannan kyalle mai kamshi fari mai laushin gaske sai sama. Ana yin sama da ran sai idan shi wannan mai ran ya kama kallon ran ana tafiya da shi. Shine zaka ga idan mutum ya mutu idanunsa sun kakkafe. Yana kallon ransa har a tafi da shi. To tunda yanzu an zare ran ba zai iya dawowa da kiftawar ba sai ta tsaya a haka. Sai zamto idan yana buɗe. To saboda haka Allahu tabaraka wa ta'ala ce idan wato dan adam ya ga wato barik albasar ko barak albasar idan rai ya ga abin da bai taba gani ba, kaga lokacin da zaka ga mala'ikan mutuwa to baka taba ganin mala'ika ba a duniya, kuma babu wanda ya taba ganin mala'ikan mutuwa ya biyo wani labari, babu. Shi yasa ba a sanya yake ba tunda ba taba ganin sa ba. Duka wanda ya gan shi to shi ba zai iya bada labari ba. Duka wanda ya ga mala'ikan mutuwa to tasa ta kare, ba zai ce ga yanda yake ba, in kun ga halitta mai kala kaza shine ku yi sauri ku gyara kaza da kaza. A duk wanda ya gani khalas ya tafi, duk wanda ya gani ya tafi, duk wanda ya gani ya tafi, kuma kowa sai ya gani. Muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Haka nan idan yinin alƙiyama din ne, idan mutum ya ga yanayin da bai taba ganin yanayi ba, kaga mutum dauke da mota a kansa, ma'ana ya taba satan mota, ai wannan abin mamaki ne, abin tsoro ne. Kaga dan adam ya dauki mota, wani ya dauki tractor. A duniya ba za ka taba ganin dan adam ya dauki tractor a kansa ba. To amma gurgurdan abin da mutum ya sata a duniya zai zo da shi a kansa. Yana daga cikin ababan mamaki na yinin alkiyama. Abinda mutum ya sata a wannan rayuwar to za a dora masa a kansa, karfin jikinsa kuma zai iya dauka kafin a masa hukunci kuma. To haka duka waɗannan ababe ne na ainihin wato firgici. Zaka ga da manya da yara da tsofaffi da matasa, kowa da mata da maza, kowa tsirara. Duka wannan abubuwa ne wanda sun sha bamban da duniya. Sai daga baya a fara tufatar da mutane, a tufatar da annabin Allah Ibrahim alayhi salam. Nana Aisha da annabi sallallahu alayhi salam ya ce mutane za a tashe su ranar alkiyama babu tufafi a jikinsu tsirara. Sai Nana Aisha ta ce, ta tambaya annabi sallallahu alayhi salam, take ce da shi, annisa'u ar-rijalu wan nisa'a ya rasulullah, maza da mata kuma ya ma'aikin Allah, wa yanzuru ba'dhum ba'dha, sashin su yana ganin sashi kowa ba tufafi ya ma'aikin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ai sha'anin ya wuce ka lura da cewa wannan mace ce kusa da kai ko namiji, kowa ma yanayin da yake ciki abin ya dame shi, ba wai damuwar ka wannan bishiya ce ko dutse ne ko mutum bane, mai gemu ne ko mara gemu, ba kai san wannan ba ya gabanka, kana cikin tashi ko duniya. Idan mutum yana halin kakanar kai sai kaga yazo yayi me, ya taka abin da bai mai ma san ya taka ba, ko ya ga abu amma bai ganshi ba, ai ta masa magana wane wane, ina hankalin sa yayi gaba saboda akwai abin da ya sha masa kai, musamman ma wannan kwanakin da ake ciki. Wani ya ce a can unguwar ana haka, ya ce wani yazo ya taka tiran gyada ne ko tiran mangoro ya wuce, ana wana ka taka mata abin nan, ka taka yarinyar nan abin nan bai ji ba, da takawar da zubar da kayan da magana duka bai ji ba ya wuce. Ka ce yanayi ne kawai, aka ce wani ya tashi ya ce a kufa masa uzuri. Kaga mutum ya bi ta kan tire, yarinya ta ajiye abin saidawa ya taka ya wuce bai san ya taka ba, an yi magana duka bai saurara ba, to ya kamata kuma masa uzuri. Yanayi da ake ciki ne kawai. Allahu tabaraka wa ta'ala ya kawo mana sauki. Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa khasafa al-qamar, idan idanu suka kakkafe ko idanu suka ga abin tsoro, wa khasafa al-qamar, kuma wato wata aka yi kusufin wata, ya zamto ma'ana hasken wata ya dauke, babu wani haske da zaka gani na ainihin wata, babu haske. Wajumi'a ash-shamsu wal-qamar, aka kuma hada rana da wata, aka ɗebe hasken su duka su biyu din, ma'ana babu hasken wata, babu hasken rana. Duka idan wannan ya faru, ya qulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar, sai ka ji dan adam ya fara fada yawma idhin, a wannan yini sai ya fara cewa ayna al-mafar, to ina maguda take, ina za mu gudu, ina za mu buya, ina za mu fake. Wa khasafa al-qamar, idan aka yi kusufi, al-khusuf a larabci ana yin idan za a faɗi kisfewar rana sai a ce khusuf tare da kha irin wannan kasabe din ka karemi mai dan dago a saman sa idan za a fadi kisfewar rana kuma sai a ce mai alkusu tare da wato kaulasan irin babban kafin din alkusu haka malamai suke rubutawa ko da a littafin fiqh in suka ce khusufi ya faru suka rubuta da ka karemi suna nufin na me na wata idan suka ce kusufi ya faru suka rubuta kawai da kaulasan suna nufin me wato na rana ina fata an gani amma idan aka hada su guda biyu din sai su rubuta shi wasu su rubuta shi da kaulasan wasu su rubuta shi da me ka karami amma galibi sun fi rubuta shi da ka din babba idan su biyun ne amma guda daya kamar yanda gashi aya ta zo wa khasafa al-qamar Allah ta'ala bai ce wa khasafa al-qamar ba sai ya ce me wa khasafa al-qamar tare da wato kha karami wanda yake gwada me wato wata ake magana kusufi kuma shine me ai ya shafa ruwa ka samu wata ba lafiya hankali ya tashi saboda idan aka tafiyar da wannan hasken to alama ce ta cewa me za ta tashi har kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama rana da ɗansa ibrahimul mu'azzam ibrahim da ya rasu dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to a ran da ya mutu sai ya zamto kuma rana ma haskinta ya dauki tayi kusufi ita ma sai wasu ka fara cewa kaga fa wato matsayin dan gidan annabin Allah kenan Ibrahim yanzu gashi yau ya bar duniya ita ma rana ta kama da rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yaji mutane suna fada sai yake cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah lalle fa da rana da wata din nan ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi basa kamuwa da rashin lafiya ko rana ko wata din nan basa yin kusufi hasken su baya daukewa saboda wani ya mutu ko dan an haifi wani ku dai idan kuka ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi sadaka ku ci gaba da hailala da istighfari da yin sadaka da kuma sallah ku rika yin wannan idan kuka ga rana ba lafiya ko wata ba lafiya in kuka ga rana haskenta ya dauke ko wata haskensa ya dauke to ku yi sallah ko kuma me yawan hailala zikiri da istighfari ba zikiri irin da ake yawan cikin unguwanni ba ana kusau mana bawan Allah nan su waye suka rike shi Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya halicci wata kuma shi ya sabbaba wato shine ya zama me ya sabbaba fitar haskensa din to wake da ikon ya dawo da haskensa Allahu tabaraka wa ta'ala ne to babu wasu wanda suke da ikon dawo da hasken wata Allahu tabaraka wa ta'ala yake da ikon wannan saboda haka ba daidai bane zagaye gari ana zikiri kuma zikirin ma wasu ma ba daidai ba abinda ake so kowa yi zikirin nan gwargwadon halinsa abinda za a iya taruwa a yi shi ne sallah wannan ita ce za a iya mai taruwa a yi idan wata ba lafiya haskensa ya dauke to sai a taru a yi dukkanin littattafan fiqh da muke karantawa galibi musamman a malikiyance za ka ga akwai maganar wato sallar kisfewar rana ko sallar kisfewar wata amma abin mamaki sai ka ga idan rana haske ya dauke ko kuma wata musamman da ya wata tunda shine yake faruwa galibi shine wanda muka sani idan wata haskensa ya dauke sai kaga ba a yin sallah din sai mutun ya shekara 30 35 40 bai taba ganin mai da ake sallar ba wanda ba haka ya kamata ya zamto akwai abubuwan da zai zamto mu karanta su a littafi kun ban ma aiki da su ba haka bane tunda ai ba mansukhat bane ba shafe su ba maganar sallar wata haskensa ya tafi ai tana nan ko an shafe ne a kaidar fiqh yana nan to amma ya ake yi wannan shine abin da ya kamata kowane musulmi ya zamto cikin wato a fakadance wato ya zamto cikin me ya a ankare yake ma'ana yana da ilimin sanin ya ake yi idan ta faru sai a tafi masallaci aje a hadu ayi idan ma ba je masallaci ba to yana da kyau kai da iyalanka sai ku yi sallar kisfewar wata na farko kayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu nada kuma me ka karantar da iyalanka ga yanda ake sallar kisfewar wata wanda ya kamata idan hakan ta faru sai a ji ladani ya kira sallah yanda ake kiran sallar kuma ba ana kiran sallah kamar yadda ake kiran salloli na farilla bane, kawai zai zo masallaci ne ya rinka gaya mutane as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, zai daga sauti ya rinka kiran mutane da wannan. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama an saba idan aka ji an zo masallaci ana as-salatu jami'a, an san wani abu ya faru, kowa zai garza ya tafi masallaci, akwai wani abu. To idan ka je cikin dare an kunna sifika ana as-salatu jami'a, to ka san wata ba lafiya, ko kana cikin daki. To amma galibi mu anan an saba in ka ji ana zagaye ka farka sha biyu ko karfe ɗaya ka ji ana zagaye, to ina ga wata ba ma lafiya ne, na ji ana zagayawa. Sai ka ji mutum yana tashin yara, kai ku tashi ku zagaye gari, ba ce su tashi zagaye gari ba, su tashi su yi Allah su yi sallah, ko su yi istighfari, ko su yi sadaka, ko su yi ayyukan alkhairi ne. Saboda haka ake, idan aka zo limami zai huce gaba kamar yadda ake sallah, mutane za su yi sahu su bi shi ba tare da ta da ikama ba, tunda sallah ce daga cikin salloli ne na nafila. Idan ya yi karatun fatiha zai yi karatun sura ko wasu ayoyi bakin gwargwado masu tsawo, idan ya yi zai ruku'u, in ya yi ruku'u zai ɗago, in ya ɗago zai sake karanta fatiha da kuma wani karatun da ya kamata kar ya kai wancan tsawo kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Sa'annan kuma ya ruku, sa'annan ya sake ɗagowa, sa'annan ya sujuda. An gane bambancin nan ko? Ma'ana ya zama ya yi fatiha da sura, ya yi ruku, ya sake ɗagowa, bai tafi sujuda ba. Sai me? Ya karanta fatiha da sura ko da wasu ayoyi, sa'annan ya sake ruku, sa'annan ya ɗago, kuma sannan ya yi me? Ya yi sujuda. Ka taɓa irin wannan sallah? Lallai ka taɓa yin sallah da irin wannan. To wannan ita ce salatul khusuf. To duka waɗannan abubuwan ya kamata a riƙa saka su ne a cikin me, a riƙa putting din su into practical, a saka shi a aiwatar da shi. A musulunci duk abin da yake yana wato an karantar da shi, musamman masailul fiqhiyya, to su waɗannan suna da aspect guda biyu ne, da wancan theory din nazariyat da kuma practical din, dukkan su ake, ba kawai za a yi theory din su a kyale shi bane. Na fata an gani. Ya ta yi. Na fice? Na raka a biyu. Raka a biyu, insha Allah. Saboda haka, insha Allah, tun da lokaci ya yi za mu dakata a nan, amma ayar suna da alaƙa da juna. In muka zo karo na gaba, insha Allah, za mu tashi aya ta takwas ɗin dai. Wakhasafal qamar, insha Allah. Annan za mu takaita, ina roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala, abinda ne daidai Allah ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta min. Na afwan, bari ya kira sallah sai ya tambaya.